الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أشرن دشرة هود بقي جوتا ربي الأول شكرة الهودة لدني هدو دا أربعين دا قيا هجرية دبيو هجرية ونشين إداشي دا بوما شاديو دا وجم بوما شاديو شكرة الهودية دا أشرن ميلادية ina wani cikin kasancewa ta wannan masallaci na An-Nur a babban tarihi a Abuja a cikin Najeriya domin yan uwana musulmi masu albarka da tattaunawa akan abubuwan da za su taimake mu su gudanar da mu rayuwarmu duniya da rayuwa. Idan za a tuna a bayan can laccen mu ta farko mun faro girgo wasu zunubai masu halakarwa da ake ce da su al-muhdikat a lokaci bai bari ba muka tsaya to yau zan ci ka ce kun faɗa wanda lokaci ya bar mun na bayani akan waɗannan manyan zunubai wani lokacin ka ce da su muhdikat wani lokacin ka ce da su al-kaba'ir wani lokacin ka ce da su al-muhdikat wanda abin tausayi shine shari'ar musulunci ta ambace su da abubuwa ne masu halakarwa amma kuma akwai hannun musulmi sundan a cikin aikata waɗannan abubuwa wani lokacin ma mutane suna aikata irin wannan abin da sunan addini ko ma neman kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala. Daga cikin waɗannan laifuffuka masu halakarwa akwai abin da ya shafi harkar ta sihiri da zafe-zafe. Abinda nake son ci hukuncin shari'a dangane da mu'amala da sihirce-sihirce da kuma tsafe-tsafe da soki buruzu da zuwa gida can bokaye da matsafa mai musulunci ya faɗa kai don mu kama wa kanmu da kanmu hujja kuma mu san me za mu fuskanci Allah da shi. Abu na farko dai wajibi ne duk mutum musulmi ya sani cewa ba wanda ya sai wani wani abu ba Allah ba. Karka yi wujar kanka, karka bata kanka lokaci, kuma ba wanda ya sai hana ka wani abu ba Allah ba. Duk abin da ka samu ko me ya ce, to wallahi Allah ne baka, ko ka roƙe shi ko bai roƙe ka ba. Kuma duk abin da ya kubuce maka ba ka same shi ba, to ka sani Allah ne ya hana ka shi. Kuma ko ka sani ko ba ka sani ba. Abu na biyu, ɗan adam fa ba shi da tasiri dangane da tura ka gaba ko ya maido ka baya ko ya maka wata hanya ko ya toshe maka wata hanya. Duk wani abu da kake tsammanin ɗan adam zai iya maka bai isa yi ba illa an ya sha Allah sai dai in Allah ya ga dama. Mulki ne, sarauta ne, arziki ne, lafiya ne, wani abu da kake nema na kasuwanci ko wani abu da aiki ko mare da kusani wallahi dan adam ba shi da hannu a kai in ba Allah ya ga dama ba. To kaga ka rike Allah a matakin farko shi ne ya fi maka kyau. Abun bakin ciki abun tashin hankali da damuwa shi ne yadda wannan al'umma ya wuce tsunduma cikin harkar sigarce da kurce da tsafe-tsafe. Yau idan mutum yana neman wani abu bai yadda ya tashi ya yi sallah ya gaya wa Allah ko ya sa bayan Allah na kware su taya shi addu'a ba sai ya kama tsafe-tsafe da sihirce-sihirce da kama-kaman kafar da ba za ta kai shi koyi ba. Akwai abin da ake ce da shi as-sihru a larabci, ana nufin wato yana ɗaukan ma'anoni da yawa. Wato literal meaning na as-sihru shi ne al-khida yauda. In an ce as-sihru lugatan ana nufin al-khida'u yaudara. Ta ji sunan sihiri duk wanda ya jefa kansa cikin sihiri ko aka yi masa ko yayi wa wani to ya zama mai yaudari ko kuma wanda aka yi yaudare shi aka ce shi as-sal'u aka ce shi al-istimalatu aka ce shi at-tamwihu duk wannan sunan sihiri ne a larabci a islamin malamai technical meaning na sihiri shine wato wasu kullakullan ne uqat da tofi da ruqa da wani zance uqat wa ruqa wa kala wani abu ne da za a kulla wani abu ne da za a tuba ko wani zance ne da za a fada ko a rubuta shi ko kuma ai aiki da shi wanda zai yi tasiri alladhi yu'athiru fi badal al-mas'ul wanda zai tasiri a jikin wanda aka yi wasihiri ko kuma ya tasiri a zuciyarsa ko ya tasiri a hankalinsa ba tare da shi wanda aka yi wa abin ya sani ba yanzu idan aka yi masa sihiri in ya ci ka kurin sai ka tashi daga nan ka kama hanyar tafiya sai ka kama hanyar laifin suka yi tafiya ba ka san inda suke zuwa ba kuma a zahiri in an ganka lafiyar ka kalau idan an maka sihiri za ka iya zuwa wani wuri ba ka san kaje ba idan an maka sihiri za ka iya faɗan maganar da ba ka yi niyyar faɗanta ba idan an ma sihiri ya ci ka za ka iya ɗaukar biro da takarda ka rubuta abin da ake so ka yi ba tare da ka sani ba idan an maka sihiri wanda bai kai ka ba zai iya baka umarni kuma dole ka bi za mu ba da misalai a kansu na faɗi wannan ne don ku gane shi na mun ainihin sihiri wato kautar da mutum ake daga normal ɗabi'arsa normal rayuwar ɗan adam yadda yake sai a canja masa yanayin ka sai a maida kai wani yanayi na daban wanda za a rinka sarrafa ka kamar remote control ne in ka ga dama ka kashe tasha in ka ga dama ka canja tasha in ka ga dama ka juya ta to shi ma ɗan adam fa ana iya yi masa haka ta hanyar sihiri kuma sihiri gaskiya ne sihiri ba ƙarya ba za mu buga misalai insha Allah tabaraka wa ta'ala sihiri yana da illa akwai wanda yake kashe mutum akan yi mutum tsafi a kashe shi muros ba tare da an sa ma kunamar bindiga an harbe ka ba tare da an sa kace sun maka duka ba kurin idan an yi abin in ya ci ka to sai ka mutu akwai wanda za a sa kace wani abu akwai wanda za a sa ka sha wani abu akwai wanda za a sa ka tsallaka wani abu akwai wanda za a sa kuma ka je wani wurin kana zuwa zancen gargari akwai wanda za a sa maka rashin lafiya sihiri ne wannan ka ta magani a iya rayuwarka kuma ka je niki da duk wata mutum da za su ce wallahi ba su da komai ba ka ta ciwo a kasa gane me yake damunka a duba a gani kuma ba a gani bane a jikinka kuma duk wata na'ura da za a iya gwada lafiyarka an gwada an ga komai na kai sunoma amma kai ka san bala'in da kake ci duk wannan nau'i ne na sihiri akwai wanda ake raba mutum da matarsa ko a hana shi kusantar matarsa mutum ya zo da lafiyarsa da ƙarfinsa da komai sai ya zo ɗakin matarsa yana zama ɗakin zuwa ɗakin matarsa sai ya zama ba na miji ba wannan kuma in mun zo bayani dangane da makircin mata da kullum-kullum da mata suke wa mazajensu da harka ta kishiya da kishiya to za mu buga misali a kan wannan amma in ka je ɗakin wata sai ka ga lafiyar ka kalau akwai matar da ta ce da zarar girkinta ya dawo sai ta kama jini jini zai ta zuba taba-taba amma yana tafiya jini ya dauke akwai wanda kuma zai zo ba ita bane ba shi ne yayi duk abin da zai yi duk abin da zai a tashi shi a wasa wallahi tallahi bazan tashi ba bazan tashi ba kuma zai iya komai ba zai iya daukar shekaru bai fita shi matarsa ba shi ma wannan nau'i ne na sihiri akwai wanda yake ana yi a raba mutum tsakaninsa da mai gidansa ko a raba ka tsakaninka da mahaifinsa ko da shugabanka a ofis ko wani abu makamanci wannan ko kuma akwai wanda za a haɗa ka da shi fada akwai wanda za a raba ka da shi ko da mu farra ku kenan akwai wanda kuma za a haɗa ka fada da shi ko ta fada haka kawai ya ji yana kin ka ko ka ji kana kin sa ba ka so akwai wanda za a kore ka a garin haka kawai ka ji ba ka son zaman garin akwai wanda za a raba ka da aikin ka haka kawai aikin ka ba koran ka sai ba karancin albashi ba ba komai ba haka kawai ka ji aikin ya fita a ranka kawai ka dauka ba shi akwai wanda za a hana ka zuwa kasuwa lafiya kalau amma wallahi sai ka ji ka san zuwa kasuwa akwai wanda ake sa mutum ya so abin da baya so akwai wanda ake sa
yaki abin da ya kamata ya so shi. Akwai sirrin da za a saka ka ci yayanka, yayanka ne da ka haifa amma kai ta gaba da su. Akwai kuma wanda za a sa maka ka je ka ci son wani wanda bai kamata ka so shi ba, shi ne zai amfana da kai. Duka wannan kaga an ɗauke ka daga normal rayuwarka an ɗora ka akan wani tsari da ba ka san shi ba, kuma ba lallai ne ba ka gane an maka sirri ba. Za ka yi ta mu'amalolinka in an ce maka zama suke ta faɗa, kai gani kake a daidai kake, amma matanka sun san ba daidai kake yi ba, kuma yaranka sun san ba daidai kake yi ba, kuma yayanka sun san ba daidai kake ba, amma an hana ka ka gane ma cewa kana da matsala ba. Duka ba a cikin irin wannan kasancewar rayuwar kake, ko ne kuma yana da neman wata biyan bukata a kanka, to sai dai je ba ka cikin wannan bala'i. Kuma wannan akwai ma'aikata da suke wannan aiki, mutane ne za su zauna a gida mutum ya riƙe dogon carbi da ya fi naka, watakila yana da gemun da ya fi naka, watakila ma ka ganshi da kayan da tafai, ya nuna shi na Allah ne mai tsoron Allah ne, amma duk wannan su ya tafi shi za a ba wa kuɗi ya yi. Akwai wanda sai an yanka dabba, ko a yanka dabba da ta halarta a ci, ko kuma a yanka dabba da ta haramta a ci. Akwai sihirin da karnuka za a kawo a yanka, kuma ta ƙeya za a yanka su. Akwai wanda jaki za a sa ka nemo baƙin jaki a yanka shi ta ƙeya, a tsiyayi jinin a haɗa maka da shi, a je ka yi abin da za ka yi. Zan buga misali a cikin maganar mu insha Allah. Waɗannan kullu hadin da shawa fi a cikin bainar sahir wa shaitan suna faruwa da tsakanin wanda yake sihiri da kuma shaitan. Dole idan za a yi sihiri sai an haɗa da shaitan a ciki, sai an haɗa da aljini a ciki. Kuma dole ne idan matsafi zai yi zafi, to baya cin nasara a kan zafin da yake yi sai in ya yi ɗa'a wa shaitanin da yake tare da shi. Ba mamaki shaitan ɗin ya sa shi matsafin ya aikata wasu abubuwa na shirka ko kuma na kafirci, a iya sa ka ka rinka sujjada wa wani Allah don a biya maka buƙatarka, a iya sa ka ka sha jini da Allah ya haramta. Wannan malamin da zai tsafi kenan sai a sa ya bauta shaitan. Akwai wanda aka sa shi ya sarye da la'asar ɗansa, sallar la'asar ɗansa a duniya, alƙawarin da suka yi da aljannin da zai rinka masa aiki da sihiri da tsari cewa ka daina yin sallar la'asar har abada, kuma ya yarda kuma bayan. Akwai wanda shi kansa ɗin za a ba shi wani lagani na sihiri, duk salloli zai yi amma an hana shi yin sallar isha'i, ba za ka taɓa ganin sai yana sallar isha'i ba. Akwai wanda gaba ɗaya shi kuma alwala ake hana shi, za a yi sihiri ba kana neman biyan bukata ba, to za a biya ma bukata, amma kuma kai ba alwala gaba ɗaya a rayuwarka, so duk sallolin da za ka yi ba alwala za ka yi, ko a Makka ko a Madina ko a ina ba za ka yi alwala ba. Duka wannan na gaya muku mutane ne suke zaune a gidaje suke sa ƴan uwansu na wannan don neman biyan bukata ta duniya. A Larabci akan ce alkahana, akan ce kuma al'abwafa, kamar yadda ya zo a cikin hadisi man hada kahinan aw arrafan. To me bambanci tsakanin alkahanatu da al'arrafatu? Malamai suka ce duk abu ɗaya ne, da alkahana da al'arrafa duk ana nufin bokanci. Abinda nake so na ce da ku, galiban sihiri ana yin sa ne ana mu'amala da bokaye. Dole sai an yi mu'amala da boka. Akwai wanda baya wasa da sha'anin boka a cikin sha'anin rayuwarsa baki ɗaya. Wasu suka ce alkahin shi ne mutumin da zai zo ya baka labari, alladhi man yata'adha huwa alladhi yata'adha al-qamar an al-kainat, wanda zai baka labari akan abubuwan da za su kasance fi mustaqbali zamani, a nan gaba. Idan an ce alkahin wanda zai zauna ce ma za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, abun bai zo ba zai ce maka kuma za a yi shi, kuma da taimakon Allah sai ka ga abin ya faru. Kuma yana iya da'awar sanin sirrukan da kai baka sani ba, amma yana amfani ne da aljanu suna taimaka masa dangane da labaran da yake ba ruwa. Malam idan boka ya cika boka, idan ka zo bai taɓa ganin ka ba, zai iya nuna kai ce daga gari kaza kake, kuma ka zo ne da bukata kaza, kuma a yanzu haka babban larurar da kawo kaza ne, kuma insha Allah idan ba sa'a aka ci ba sai ya dace a kan abin da ya gaya maka. Kaga yana zuwa yana gaya maka wannan ka riga ta gama hawa, sai ya yi da kai kawai saboda ya baka labarin abin da kai ka san bai sani ba da sauransu. An yi wani boka da in an je wajensa, malam sananne ne ya mutu amma ba na faɗi sunan shi ba, amma sananne ne mashhuri ne a kasar Hausa mallai idan ka zo mai da bukatar cewa zai wallahi ko Allah baya so sai a faɗa ko Allah baya so sai an maka haka zai gaya maka kuma ka zauna a gaban mutumin da zai gaya maka wannan akwai wanda zai sa kaya kai kisan kai dan neman biya bukatarsa ni nan da nake muku magana akwai dan uwa aboki ne tare muka yarinta da shi yana ban labari wata rana abokin sai na neman wasu kudura da siyasa abokane suka ba shawara wanda aje wurin malamai ta san matsalar ba shi shi kullun inda za a je neman taimako irin wannan da zai ci a ce mai malami wannan kuma zalunci ne wallahi ya kamata ku rinka bambancewa tsakanin boka da malami in ba ka ba an ba ka sana'ar malantar shi yasa kawai uwa zai ga boka ai malami akwai bokan da ko ba ta yi biya ba malami ne tunda ba qur'ani zai karanta ya maka ba hadisi zai karanta ya maka ba magana sai ibnu taymiya zai ga maka ya maka ba shirki ya dan tsani surkullan sai ke dan me zaka ce maka malami suka je gurin wannan mutum sai yace kujera ka zaka ke neman kuma zaka ci amma sai an rasa rai yi shiru sai wani abokin sai ga Allah da fara akaram Allah ya za a yi sai ce jariri yake so a kawo mun sabon haihuwa jariri sabon haihuwa a kashe shi a kawo shi yayi shiru yi jibum sai wani abokin sai ce za a kawo malam kuma wallahi malam sai da aka kawo jariri sai da aka kawo ai yana faruwa lokacin ko a je asibiti gani an ce jariri ya mata ko mace ta haihu an zo dubiya ne da jariri an rasa matsa ba aka kaiwa ina wannan bayani ne don ku gane illar malamai matsafa a cikin wannan al'umma wallahi illar su ya fita yan fashi da magani kuma zan yi justifying abin da na faɗa barnar da suke dan dan fashi da magani ya raba ka da kudin ka ne ya raba ka da abin duniya amma boka zai raba ka da imanin ka ya raba ka da addinin ka ka rike ka ka mutu ka shiga wuta shi ko wannan iya ka ce ya dauke maka abin ka ne haka aka ji aka dauko jarumin da aka kawo shi wani da cidiyo yake gaya mun wato da cidiyo ne mai shekaru ya ce shi ya san kwaya aka yi wannan abu ya ce wallahi malam zuwa aka dauki jarumin aka markade shi aka kinnika shi a turmi yadda mata suke dadin yada da gero da dawa a cikin turmi haka aka dake jaririn na aka jaririn aka hada shi da garin magani kuma aka ba wannan mutum ya cinye shi gaba daya saboda yana neman shi ne da zan dan uwa malam Bala yake gabatarwa take cewa yin wasu abubuwa saboda neman duniya ku hakuri da maganganun da zan faɗa ku hakuri da sakon da za su dauka amma ku hakuri mu gaya wa kanmu gaskiya mu je mai yaudarar kanmu wani akan wannan duniya ba abin da zai yi ba za ka ga mutum iya kamala amma fajiri ne cikakke zai iya yin shirka da Allah zai iya kashe dan uwansa saboda neman biyan kuɗaɗe haka aka yi kuma aka kirbe masa shi zai cinye shi saboda yana neman wata biyan bukata kuma ya samu bukata ba mamaki so yake samu a garin su ko kuma so yake zo nan garin in an ce al-arraf ana nufin wanda shi kuma yake kawo wasu maganganu cewa ya san kaza ya san kaza kafin kaza din ya faru zai ce ma ya san kaza ya san kaza zai kawo wasu mukaddimat zai kawo wasu shimfiɗa ta maganganu kuma sai ga abin ya dace waɗannan gaba ɗaya manzon Allah ya ba mu labari a cikin zuwan zuwan faɗi abin da aka yi faɗa kan gani da wannan gida idan kun fahimce kenan akwai mutanen da suka zauna a gidajensu wanda aikin su kawai su zo a kawo musu wannan harka su yi su ma din dan su samu duniya kuma dan su samu wata duniya amma abin tausayin shi ne yanzu kai da za ka je wajen wani kalika masa bukatar ka ko dai neman jari ko neman ka kowa kuɗi a garin ku ko ka kowa mulki ko ka dawwama a kan mulki akwai masu zuwa wai dan su dawwama a kan mulki ko dan ka samu wani abu ƙarshen ta dai duniya ne za ka samu ake cewa to in mutum ya ce zai ba ka riga me yasa ba za ka duba taccen wuya ka ba yanzu ka je wurin mutumin da wataƙila kafin ka je gidan su sai da kai tafiya sama ko inda ma motar ka ba za ta iya shiga ba akwai wanda wallahi a babur din a ci abinci ko yanzu a kai su a shigar da su kauye dan neman biyan bukata sai ka je ka tarar da shi ba ya da gidan kirki yana cikin dauki da daula bai da abincin kirki babu alamar ni'ima ta tare shi amma ta zauna a wurin suka ce wai ya nema maka wai duniya a to kuma idan ka gabi ya gama nema maka duniyan fa in ka ji ya ci kuma ka tsali ba a to idan da har kai zai nema maka nisa zai nema maka shi ba wannan simple calculation ya je zai yi yaya zaka bi kace baka kaza alhalin kuma shi din yana cikin bukatar abu in ka bashi 5000 sai ya kusan yi maka sujada saboda murna amma kuma ya ji ya maka hanyar miliyan kaza ko biliyan kaza duka wannan idan Allah ya toshe basirar mutum to haka zai je fada shi wannan musiba ba tare da ya barka ba gabar magana ta biyu a cikin nan shine akwai abubuwa da sun tabbata da kafirci ne da matsafa suke yi a lokacin da suke aikin tsafi nan faɗe su ne dan duk wanda ya kai kansa wajen waɗannan mutane ya san ga abin da ake yi dan neman maka buƙatar ta duniya daga cikin su bincike ya tabbatar da akwai wanda yake daukar alqur'ani izu 60 ya watsa shi a kansa ya zuba shi a cikin sa gabaki daya tun daga sama sa har ƙasa ya tattaka shi ba ma tattaka shi kare ba sai ya kai shi har cikin bayan gida ko a sa shi ya muzari a kan qur'ani izu 60 ko ya ɗauki qur'ani izu 60 ya zuba shi a toilet ɗaya kenan daga cikin su akwai wanda yake rubuta alqur'ani in za a yi wani aikin sai a ce a za a rubuta qur'ani tun daga farkon bakar har nasi amma da jini za a rubuta shi ko kuma za a rubuta qur'ani da ruwan fitsari sai a haɗa ruwan fitsari na ƙarfi shine tawada wani lokacin a kada shi da bayan gida sai a rubuce alqur'ani wallahi ta ga ko kowa da yake rubuta alqur'ani da cikin haila cikin wannan da jinin al'ada na mata za su nema saboda neman bai bukata haka shi dan din yake yi ka sa a rubuta maka qur'ani izu 60 da jinin haila daga cikin su akwai wanda yake sa a rubuta masa Qur'ani a ƙarƙashin tafin kafarsa sura kaza sukan zabi wasu surori sai a rubuce musu zaune alƙalami siriri ko na ƙarfe sai a rubuta musu a ƙarƙashin tafin kafarsu sai a ce sa tafin su kama yana da biyar sai sun yi nufi da take wannan ayoyi wai ka san me ya faru wannan duk wanda ya sa shi a ƙasa ya ga mataki shi ba shi sai daga ba akwai daga cikin su masu rubuta Fatiha da ribas غير المغضوب عليهم ولا الضالين ne karshen baki ko to idan an zo rubuto ta to sai a fara da wala dhalin غير المغضوب صراط الذين mana ta karshen ta za a fara rubuto ta a askasa ta ai ribatin din ta sai a wanke ma sai a ba ka kasha daga cikin su akwai wanda ake sa shi ya debu watanni 5 6 7 ko shekara yana zuwa wata sallah sai yi sallah ba tare da alwala ba kana san biyan bukata kaza to sai kai sallah kaza babu alwala ta shekara kaza ko wata kaza kuma da sunna daga cikin su akwai wanda ake sa ya je yanka dabba da sunan shedan idan yazo zai yanka rago sai a sa masa a bashi sunan aljannu da shi za a kira wani lokacin bokan ya yanka wani lokacin shi za a ce yanka a gidansa kuma a ce ya raba maka wata ko kuma idan ya yanka a ce kar a bari jini ya diga ya tattare jinin gabaki daya kwano ya dauke shi sannan naman kuma ya dauka ya kai daji waje kaza wai aljanu za su dauka sai a yanka dabba ana gani a cikin mutane babu jini ko dai da ya diga sannan kun gowa sai sai cina ban za a kai shi kan daga cikin su abuwan da ake sa su idan garin farin wata ya yi to sai a sa mutum ya je ya ringa sujjada wa cauraki sai a ce ga cauraron kaza ka je kai mai sujjada sau kaza adadin wata kaza daga cikin su masu sihiri ko wanda ake wa sihiri ko ake yi musu sihiri dan biya bukata akwai wanda za a sa shi ya ji sai ya nemi ƙwarin ya sa da ita daga cikin su akwai wanda ake sa shi ya ji ya sadu da yarsa lakanin maganin lakanin biyan bukata shine dole sai ya nemi mahaifiyarsa ya sadu da ita kuma wannan abin yana faruwa sai gashi wata rana an kawo mana fatawa wani yaro ko wani matashi ya ji ya tunkari uwarsa mahaifiya cikin dare tana wani yanzu rashin kunyar ka ga kai ne za ka nema
ya rufe fuskar sa mallan ya kan ruwan da mallan tana ihu tana duka mallan sai dai zai zake masa uwarsa da ta haife shi a kasan nan ake wannan abu buga ya turo shi mazaki ya turo shi daga cikin su akwai wanda ake sa shi duk dare sai a bashi kamar karfe 3 ko 2 da rabi lokacin da kafa ta dauke sai a ce ya rinka kwabewa ciki dirsurara yana zuwa makabartar ungosu yana zuwa yana dawowa kullun sai ya je wata uku yana wannan wurin daga cikin su akwai wanda ake sa shi yaje ya dawo domin wato masallacin Annabi gaba ɗaya kun ga fadin masallacin manzo Allah ba wai ba kabarin Annabi ba masallacin wannan harabar gaba ɗaya haka zai ke waya yana dawafin ta yanda ake dawafin dakin Kaaba shi kuma an bashi dawafin masallacin Annabi sai sa nace muku akwai abin da ake yin su da shirin addini amma zahiri ne cikin shi wannan kadan ne na ba ku misalai dangane da ainihin wato abubuwan da mutane suke yi na shirkiya akwai wanda su boka da suke yi akwai wanda kuma kai za a sake akan gaso hantar alade ko hantar kare ko hantar bakin jaki a dauka a ba ta ci daga cikin su akwai wanda ake sa su je su tone makabarta su samu private part na mace su je su yanko ko mamanta ko gabanta a yanko shi kuma wannan kun san me yake da shi idan ana so a mallaki wai wata mace ka mallake ta ka hana ta saka kana son ta ne amma ita wata so to sai a sa ta cikin wannan abu kuma mutum ya sa a je a yi masa aiki da yawa a kasan nan akan hada baki da masu aikin makabartu ana tone ainihin makabartu sababbin mutuwa ana tantance cikin mutane ana zagi ina mamaki matuƙa mutum a ce rashin tsoron Allahnsa ya kai da zai iya buɗe kabari ya yanki cikin gawa dai na samu ne ku kaka wannan wani boka da ya zo ne tuba yake ga yaro da bakin sa yake yaro ne matashi malam wata rana yaji karatu ya zo azai zo tuba yace wallahi malam duk abin da yake faɗa ka gani na ba zan iya irga ma sono ne je makabarta karfe 2 dare karfe 3 dare yace in mun je malam jiya muke mu samu sabon kabari sabon bunnewa ba ma zuwa gurin tsohon bunnewa dan ya rike yayi wayi tsoron su to nan muke tsoron yace kuma ban san iya mutane nawa nan san halakar ko ne musu sirri ko wani sabo ba yaro ne karami amma ya samu kudi na buƙar hankali saboda yana can mu yace mallam idan na ga dama zai iya yi maka wani abun da dole ka yadda mallam abin da yake dade ne yace nace ya kuke sai ce idan mutum ya zo sai mu ce an masa sihiri ko an masa tsafi za mu yi mai magani sai mu ce ya je kawo kwai kwaya kaza idan ya kawo sai mu shiga daki da ma mu ma kuma muna da dana mu kwan mun tsiyaye kwan allura suke samu sai su soka wa kwan allura sai su buɗe ruwan cikin kwan gaba daya ka fahimta sai su samu gashi sai su rinka zura gashi a cikin kwan in sun soke sai su rinka zura gashi suna zura gashi suna zura gashi suna zura gashi suna gashi da yawa za su zura a ciki da ainihin wato wannan suke sa shi da wani abu sihiri idan sun gama sai su samu gam na ruwa ko na salka haka na ruwa sai su liƙe bakin kwan idan an zo sai a ce ga sunan cikin kwan da ka kawo sai a daga kira sunan aljani ai mai kirari ai mai kirari ai mai kirari sai a baka a ce ga sunan fasa ne in ka fasa wannan za su ruwa in ka fasa wannan sai ka ga shi to kallon abin da ake so a cikin ga abin da aka cusa maka a cikin cikin ka ba dole ka yadda ba kai ne ka kawo kwai guda biyar ka kawo kuma an kawo ma kwai guda biyar da haka an zo ka ce ka fasa sai ka zo ka fasa kuma zaka da nauyin su daya wannan misali ne dai ba zan fada da yawa bane kar wani ya je ci gaba dai gabar magana ta biyu ta uku a cikin harkar sihiri me hukuncin musulunci dangane da wanda ya kai kansa zuwa ga sihiri ko tsafi ko ai masa ko ya yi wani sihiri haramun ne bila khilafin bain ahlil ilmi duk malaman musulunci na kwarai sun yarda cewa yin sihiri tsafi haramun ne haka jumhurul ulama sun tafi akan sihiri kafirci ne kan mai da mutum ya zama kafiri kamar yadda nasoshi suka tabbata cikin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yana faɗa cikin alqur'ani wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sun sani cewa duk wanda ya shiga harkar sihiri irin gome sihiri yayi sihiri to ba shi da rabo a lahira ma lahu fil akhirati min khalaq a cikin suratul baqara malamai suka ce duk mai sihiri murtaddi ne riddadde ne ya bar musulunci kamata yayi a ce ya tuba amma abun tausayi
wasu matsafan irin wannan su ne limaman juma'a a anguwanninsu. Ya shiga rigar malanta, ya shiga rigar addini, yana wannan harkar tsafi yake ba daga kafa, amma ba mamaki shi ne limami a anguwarsu, kuma shi ne limamin juma'a, kuma in an mutu duk wanda ya mutu a wannan anguwar shi yake mai sallah. Ka san me? Saboda mutane ba su mai da hankali akan harkar aqida. Kawai duk wanda ya wuce gabanka kawai za ka bi shi, amma idan ka je tasha kuma za ka hawo mota, sai ka nemi mai taya mai kyau, sai ka nemi mai bodi mai kyau, sai ka nemi direba mai hankali. Amma tunda addini Allah ya ce ai kawai aje ayi, ba ruwanka kowaye ma zai iya jagorantar ka. To malamai suka ce murtaddi ne yustatab, fa in taba shikenan, wa illa kutil. A ka'ida da ana aiki da shari'ar musulunci, duk wanda aka same shi yana harkar bokanci da tsafi, kashe shi ake yi. Wasu ma cewa suka yi ko neman ya tuba ma kar ayi, yuktatalu bilastitaba, ana kashe shi ne ba a neman ya tuba kwata kwata. Ashabu sunan da su Imam al-Hakim sun ruwaito hadisi, kuma hadisi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ata kahinan aw arrafan, duk wanda ya je gurin boka da nayi bayani irin wannan sifofi nashi, ko mai neman sanin gobe, ko mai cewa gobe da nisa, har akwai fa mai cewa wai gobe da nisa a kasar Hausa, ko kun sani me ya ma'anar gobe da nisa, za a biya ma bukatar ka in ya kai gobe ma yayi nisa. Ba sai an yi konzantin Ubangiji ba, ba sa roƙon Allah, kawai za a yi ma ba kaza kake so ba, to za a yi. To duk wanda ya je gurin irin waɗannan, fa saddaqahu bima yaqulu, ya gaskata shi akan abin da yake faɗa, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya kafirce da abin da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine Qur'ani. Duk wanda yake mu'amala da irin waɗannan mutane, ko akan mulkinsa, ko akan sarautarsa, ko akan kasuwancinsa, ko akan ofis ɗinsa, ko akan aurenta, ko akan aurensa, ko akan kaza ɗinsa, ko akan makarantarsa, ko akan wani matsayinsa, yake mu'amala da wannan, to ya kafircewa da abin da Allah ya saukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A riwayar Imam Muslim, ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam take cewa ai annabi ya faɗa cewa duk wanda ya je gurin boka ko wani matsafi ya tambaye shi, lam tuqbal lahu salatun 40 laila, ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana 40. Tsautsayi ya kai ka je gurin irin waɗannan malaman ko irin waɗannan mutane, ka je wurin su, to automatically sallarka ta kwana 40 babu ita, ko kai kara ma ko ba za a karɓa ba, ka barar da sallarka ta kwana 40. To ya za kai ka shiga aljanna alhalin an je an irga wasu sallolin ka babu su, kuma alisafi na shiga aljanna tun ranar da ka balaga za a lissafa sallolin da Allah ya dora ma iya adadin shekarun da kai a duniya, sallah nawa ya kamata a ce ka zo da ita. Idan aka samu ɗaya ta samu matsala, to sai an bincika fa, in kana da nafila sai a ce a duba nafilar su, sai a compensation abin da ka rasa na farilla. To wannan kuma shi ne amfanin yawaita yin nafila. Haka azumin farilla ma, in aka samu ɗaya ya samu matsala, to sai a ce a duba yana da na nafila. Idan aka duba sai a ɗauko na nafilanka, na litinin ɗinka, na alhamis ɗinka, sai a compensation na farillan da ka tozartar a cika ma. Idan baka da shi kuma ka shiga uku. To idan kuma kana aikata waɗannan ayyukan gabaki ɗaya, sallar ta kamar a lalace take yi. Kaga wuta dai ta zama dole ka shige ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace lam tuqbal lahu salatun 40 laila, hadisin Imam Muslim na 2230, kwana 40 Imam Muslim ya rawaito hadisi, duk wanda yaje gurin boka ka je ko kar ka daina, ko ka daina, ka daina fatan mu, ka tuba fatan mu, ko in kika je gidan boka dan neman ci gaba, ko dan neman daukaka, ko dan neman mallake miji, ko na makamancin wannan, ko a hana miji kare kara aure, to sallake ta kwana 40 babu. A wata riwayar ta Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya je gurin boka ya gaskata shi akan abin da ya gaya masa, wa man atamra atan fi duburiha, mutum na biyu duk wanda ya zo wa mace yake saduwa da ita ta dubararta, zan yi bayanin me ake nufi. Mutum na uku, wa man atamra atan haidan, wanda ya zo ya sadu da mace tana jinin al'ada, faqad bari'a mimma anzala Allahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, barranta ya yi fito na fito da dukkan abin da Allah ya saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi yana nan a cikin As-Sunan al-Kubra na Imam al-Baihaqi, hadisi ne sahihi ingantacce kamar yadda Albani ya ingantar da shi. Na farko dai zuwa gurin boka, nayi bayani ko zuwa gurin wani matsafi da niyyar neman taimako, ka san galiban shi ake ai kar ka saki malamai, ai dole ka je ka nemi taimako. Na'am, kar ka saki malamai amma na kirki, kaje ka nemi taimako wanda ya halatta ka nema amma ba irin wannan kazantar da za ta raba ka da imani ba daga cikin mutane akwai wanda suke zuwa wa matansu ta dubura shi din ma saboda dalilin tsafin ko sihirin sai boka ya ce maka ka daina kusantar mace ta gabanta abinda ake nufi ya halatta mutum ya sadu da mace ta baya baya ko ta sama sama ko ta ƙasa ƙasa ko ta ko ina yanayin saduwar amma ba inda zai ainihin wato gamu da ita ba ta baya ba dole ta bayanta amma kuma ya zama gabanta zai sadu da ita to akwai wanda ake hana su su sadu da mata saduwa ta sunna sai a sa su rinka yin luwadi da mata idan kuna so wannan labarin ku tambayi mata ku tambayi malaman makarantar mata za su gaya muku fatawoyi da ake musu wacce ta zo tana fatawa ta ce mijinta fa yau shekaru kaza shekara kaza bai taba saduwa da ita ta gaba ba an gabata haihuwa ai baya saduwa da ita ta gabanta me ya faru ya je an bashi lakani ne an ce da shi wannan dukiyar taka in kana so ta dawwama to sai dai ka rinka saduwa da matarka ta dubura ka rinka luwadi da ita akwai wanda aka samu ya lalata mata bayan ta gaba ɗaya sai da aka yi ta asibiti ya lalata ta ciwo ya kama ta likitoci suka ce me ya same ki wani irin ciwo ne ta ce gaskiya ga abin da yake faruwa aka neme shi aka kai shi ƙara za a ɗaure shi da wace doka za a ɗaure shi babu haka aka sake shi aka kyale shi akwai wata rana na je ina program zan faɗi wannan a fili wata rana a gida a Kaduna a gidan wani radio na je ina live program wata mata ta kira ni ta ce akramakallahu ni ina da matsala me ya faru ta ce fa ni tun da mijina ya aure ni muka yi alƙawari da shi ya ce min ya aure ni a matsayin matarsa duk tafiye-tafiye zai yi da ni duk hidindimu na gida zai min komai da komai zai min ya gina min gida ya bani motar hawa ya min komai da komai amma in dare ya yi ƙaninsa yake turowa ya rinka saduwa da ni a maimakonsa ta ce mun haifi ‘ya’ya a kan haka yanzu wani abu ne ya shiga tsakaninmu kuma mun zo mun rabu shi ne nake tambaya a kan maganar gado ita fa ma ba magana take a kan halarci ko haramcin abin da ya faru ba yaya maganar gado wallahi wannan wajen karfe kusan 11 dare watan wata yarinya ta bugon waya take mun wannan tambayar wato sai da kaina ya wani bugawa nace kai me wannan me ya faru mallam duk illar boka yi ne abinda suke gaya mutane kenan za ka iya zuwa ka je a ɗaura aure a yi komai da komai su kuma waɗannan matan na wannan zamani 'yan duniya masu son duniya kowane alƙawari za ka iya da su za su iya yadda ta ce wallahi ƙaninta ne ke ƙaninsa ne ke za ke saduwa da ita amma kuma zai iya tafiya Ingila da ita zai iya tafiya Dubai da ita har umra suna zuwa da ita amma idan an dawo ba da shi kike kwanciya ba duka wannan ku ɗauka ku ajiye shi ku sashi a layin illa daga cikin illolin wato ƙazaman malamai bokaye masu taimakon bokanci da kuma wanda suka yadda da harkar bokanci ashe akwai waɗanda suke zuwa wa matansu ta dubura akwai wanda ma matan ma ba sa taruwa saduwa da su to akwai wanda kuma sai tana haila zai sadu da ita shi kuma haka bokan ya ce masa in dai kana neman biyan bukata kaza to sai ka bari duk lokacin da matarka tace tana da period to lokacin alaka da ita kenan tana gama period to shikenan ta zama haramtacciya a gare ka shi yasa annabi yace wa man ata imra'atan wa man ata imra'atan ha'idan yazo wajen mace tana haila wanda a shari'ar musulunci qur'ani cewa yayi kada ku kusanci matan ku lokacin wato suna cikin jinin al'ada wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah kajiba idan sun yi tsarki to ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku kenan shari'a ta nuna mana ga yanda Allah ya umarce mu amma yau aljanu da shedanu sun canja mana abin da Allah ya ce mu yi sun dora mu akan wata hanya malaman nan na musulunci gaba ɗayan su guda uku Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Ahmad sun tafi akan cewa duk wani matsafi to kafiri ne mutlaqan wannan mutumin kafiri ne gabar magana ta gaba akan sihiri rabe-raben mutane dangane da sihiri akwai sihiri da ake a tsakanin miji da mata kana zaune da matarka kai da ciyarwa kai da daukan nauyi kai da kaza kai da kaza amma ba ta fashi wajen kai ka wajen malaman banza dan asirce ka ka san dan me saboda wannan dukiyar da kake da ita ka san dan me saboda ta hana ka yancin ka a gidanka ko dai ta sa a yi maka sihiri ko ta yi maka sihiri dan kar ka mata kishiya ko kuma dan ka riga ta mutuwa ko kuma dan ta mallake ka ta hana ka tasarrufi a gidanka akan yayanka akan duk wani abu da zaka yi akan ta baka isa ba akwai kuma sihirin da ake yi shi mijin yayi wa matar ya je ya biya kuɗi a masa abin da zai mallake ta duk yanda yake da ita bata isa ta yi motsi ba ya mata komai akwai matar da kwanan nan take gaya mu matar wani babban mutum ne tace wallahi mallam in ya tashi duka na rufe kofa yake ya mun shegen duka yace mallam gidan mu irin na zamani ne da kofofi da wunda wai ya rufe ko ina tace mallam duka da kafar da gwiwa ya dauko belti ya dake ni tace wallahi ya shafa samun jiki jini yayi ta gudana a karkashin ainihin kujerata kuma gobe ya tafiyar sa tace wata ran yamu wannan shegen duka naje na ga iyayena abinda ubanta yace kin rasa ci tace a kin rasa sha tace a bukatunki na aure yana biya miki tace ba matsala yace tashi ki tafi shegiyar banza kukan banza kike ke in ya kashe ki kika mutu a gidan aikin yin shahada wannan shine tunanin bahaushe ba fulatani a irin wannan hadihil awina wai tunda bata rasa ci ba bata rasa sha ba bata rasa kaza ba to ta tashi tafi da karshe matar ce mun tayi ubanta cewa tayi ke baki da hankali ki hakuri ke ne da gidan zai iya gama ana dukan yarka har ana fasa mata jiki kace wai tayi hakuri tace mallam mahallin shahin shi ne abin da yayi tayar mata da hankali bayan ya mata wannan shagen dukan tace wallahi mallam da taje ta zauna da kanta taji a duniya ba wanda take so sai shi tace mallam da kaina na hada kaya na da akwati na na dawo gidan ya gama mun zagin duniya ce banza bakin dawo bai ce yace na fa gama da ke a tabin hannuna kike ya kai ta wajen malamai tace wallahi bace ta fita ba to akwai mutanen da suke sihirce matan su su tai musu azaba akwai wanda ko kusantar su ba ta yi kuma wallahi bace ta yi magana ba ya sihirce ta mace ta ci abinci ta koshi tana zaune a gida da komai da komai diyarwar duniya ta samu amma ta rasa miji amma kuma bace ta yi magana ba saboda ya kai an aikace ta a irin wannan ba haka gidajen mu suke rayuwa to idan ka zo tsakanin mace da mace malam mace akwai matar da taje ta ce wa boka ta ce na kawo kishiya ta ne so nake a halakar da ita yace an gama so kike ta mutu ta ce a'a dora mata cutar da har ta mutu mai gidanta ba zai sake kusantar ta ba hakan kuma aka yi mallam idan ka ji bala'in da mata suke yi na sihiri da tsafa-tsafa a tsakanin su musamman matan da ba a gina su akan aqida da shari'ar musulunci ba abin zai baka mamaki kuma wallahi mallam da kudin ka in kai wasa da kudin ka za a je a tsafe ka kuma da kudin ka za a yi wakishiyarka za a yi za ta yi wakishiyarta tsafe kana ji kana gani baka iya kusantan wacce matar ta ka kai baka da hankali ba za ka gane ba idan ka je can kai namiji ne amma idan ka je nan ba namiji bane kai kuma ka yadda tana kiran ka sai gaban kai fadi a tsorace kake yarinya karama da ta kai kusan haifarta ko ma ka haife ta amma tana baka umarni kana rawar jiki za ka yi so wannan abu ne da yake cike a cikin gidajen mu sukan je mallan shi yasa mata in ba a ci sa'an mace mai aqida ba duk mutumin da ya kuskure ya aure yar gargajiya ya aure mai shirkiya mai bid'o'i to wallahi sai ta gasa ka ta gana maka azaba a gidanka kuma za ta gayyato maka masifar da baka san hawa ba ka san sauka ba amma in ka aure mai aqida in ka aure wanda take da ilimin addini take da wayewa ta musulunci take sauraron malamai ta san me ya kamata to ba za ta jefa kanta cikin wannan bala'in ba amma da yawa ina gaya muku wallahi gidajen mu a haka suke tsafi sihiri malam malaman nan bokayen nan malam suna cin kuɗin mata fiye da yanda kake tsammani mace za ta iya sayar da kayan ɗakin ta gabaki ɗaya dan ta kai wa wani ya mata aiki akwai wanda ya nuna mun ya kawo mun ga kodin da yake cewa matarsa ya kama tana yi zuwa yaje ya sa wani abin recording ashe bata sani ba ya makale a jikin dan kabar din ka ta ko jikin kujera ya tafi harkar sa uwarta ta zo mata aka gayyato boka har gidansa ana ta mitin a falo ana kuskus ashe abin recording tana ta recording yaya kike so me damuwarki eh abinda nake so a bani shi in mallake shi sai abinda naga dama zai ya rubuta ya aje yace an gama nabi mai kike so yace tace yana da fitinanniyar uwa yana ganin girman uwarsa ina so a raba shi da uwarsa kuma a kashe min uwar yace an gama na uku fa yace tace yana da niyyar zai ƙara aure a haramta masa yin aure har abada kada ya fita je ya sha'awar wata mace kuma kada ya taba tunanin zai ƙara aure a rayuwarsa yace an gama sai aka zo magana ciniki to kuma wallahi malam kai zaka biya kudin nan duka gaba daya bai zai wai o zai oda ka sani ko baka sani ba in mace ta gama sai toka tuntunin zaka loda mata wannan kudin kuma ka taje ta biya yaya aka yi ya zo da yan rediyon sai ya dauke dama yana tuhuma ya kunna ya ji kwana yana kuka kwana yana kuka yana zubar da hawaye wannan a cikin gidajenmu kenan so idan kowa ya kula da iyalinsa kuma ba daidai bane a wannan zamanin kurin matarka ka sake mata wai ka ba ta yanci wai no you have to trust them me yasa ba za ka yi trusting ɗinta ba kana tare da ita ma na ka yi trusting ɗinta amma zamani zai maganin ka akwai laifi idan ka yi gidan gona kana kula da gidan gonan akwai laifi idan ka yi dabbobi kana kula da su kana ciyar da su kana kulawa da su akwai laifi idan ka sa ido akan yayanka kawai kai matarka ko ina take zuwa kai baka san inda take zuwa ba abu go waya a ce tana nan a ce ba ta nan ina ta je baka ma san inda ta je ba wai kai dan zamani ne wai kai wayeye ne a'a wannan wayewar babu ita addini manzon Allah saboda kishin matarsa mallan da kansa yake raka ta unguwa to wallahi mallan in ta kama za a je wani gurin goya ta a mota ku tafi ka kai ta kuma ka san ina za ta gidan wa za ta in ba ka ba wallahi da kanka kana gani za ka ba ta dama ta je gidan da za a yi maka ta'adi in sun samu dama mata sai wanda Allah ya kubutar suna abin da bai kamata ba kawayen suna sarrafa su iyayensu suka sarrafa su wane ne suna yin kaza da sauransu wannan ban ma magana fa ta bangaren su da kai ba kuma ai hakuri dukkan mu su da kai ne gaba daya amma shi karatu in an zo faɗan gaskiya yake mallan akwai iyayen matan da su suke taimakawa su yaƙe ka akan matarka ko matarka ba ta fita uwarta ita za ta je sai mata kwaruma kwaruma tana ɗebo mata kullun an cika maka gidanka da kulle kullen magunguna wani ya zo gidansa yaga wannan garin magani yaga wannan kullin yaga bawon kadangare yaga kan hawainiya yaga wa yace wannan me ake da wannan abun tace a gyaran gida gyaran gida wani ma da tazo ta yi magana tace a harka mu ce ta mata kar kai magana wani sirri ne namu na mata a to alabadu sa'a shi diga bai san cewa shi ake so a kife ba wai tace harka su ce ta mata wai gyaran kansu ne na mata ma'ana shi za a yi masa aiki shi zai amfana ba bai san cewa shi za a aikace ba wacce ta zo ta kawo mata kulle kulle sai ya ji yana kwanci ana an dauka yana bacci kin ga wannan a cikin miya za ki rinka zuba mata tace to mama wannan kuma a filan su zaki farke ki jefa wannan layar ki sa masa filan da yake kwanciya tace to mama wannan kuma ruwan wankan sa ke kike samu ruwan wankan ki ce eh wannan kuma yana shan zokorolo ko yana shan kunun zaki ki ce eh mallan duk an gama lissafi ka mallan shine wani mutum yake ga wani babban mutum ne yake ya ce mallan ai yace ai ka ga ina a gidana ai bana ci abinci ni kare yayi yace wallahi in kin dafa tare zamu ci yace wallahi idan baki ci wallahi ba zan ci ba yace maganan ma a dafo wai a kawo mun ko wai yar aiki a je a dafo a kawo mun haka kawai a wannan zamani yace bai zai yi ba yace zo ki zauna dirshen mu ci yace salati ko da zan rinka yi kafin na ci abinci Allah ka dira ba kan zai yace duk randa na zo aka kawo mu abinci gida na hankali na bai kwanta ba yace baran cewa yace zaga yawa ne yace kai hotel din ma ni ba guri ɗaya nake zuwa gurin sayan abinci ba yace zaga yawa nake wata ran in je can in saya wata ran in je can in saya ba na tsaye da wani wuri guda ɗaya wai a nan nake sayan abinci kalan a gane a je a mun kulle kulle ba zan yi ba shi ko wannan wayo yake idan kare fada cikin matsala to duka wannan jama'a ku zamanto kuna ilimi, ba ce a ne mu tumci iyalanmu ba, amma yana da kyau mu san zamani, mu san abin da yake faruwa. Wannan ɗaya kenan. Akwai sihiri da ake tsakanin masu mulki da waɗanda suke mulka. Wani bai yadda ya mulki ba tare da ya sihiri ba, dole sai ya tsafi. Wai wannan ɗan adam ɗin ba a iya mulkansa sai a tsafe shi, kuma a wannan tsafin ba abin da ba za a iya yi ba. Za a iya kashe rai, za a iya kashe ɗan adam, za a iya cin mushe, za a iya ƙin sallah, za a iya kaza, za a iya ƙin zuwa Makka, za a iya ƙin zuwa Umra, za a iya ƙin zuwa kaza. Wani wallahi malam cikin sihirin da za a bashi don ya mulki mutane sai a ce ya zama mulkinka an haramta maka zuwa Hajji da Umra. Zai iya zuwa America, zai iya zuwa Dubai, zai iya zuwa Gabon, zai iya zuwa Ingila, zai iya zuwa Faransa, ko ina zai je, amma wallahi sai je Makka da Madina ba, don yana zuwa sihirin ya kare. Kuma ya yadda ya karba akan ka, yaya mutum musulmi mai hankali zai yadda a dora shi akan wannan abu? So idan ka zo maganar sihiri da ya shafi harkar neman mulki ko tsakanin yan siyasa, wannan kam sai ka kwana kana ta yi. To shi yasa muke cewa kullun jama'a ku yi kokari ku zaɓi mutanen kirki, kuma mutanen kirki su yi kokari su shiga cikin siyasan nan. Wannan ita ce magana mai kyau mai inganci. Ku zaɓi mutanen kirki, kuma ku taimaki mutanen kirki su shiga. Idan kuka bar mutanen banza matsafa wanda ba su damu da Allah ba, ba su yadda da dokar Ubangiji ba, ba su tunanin kiyama, su za su mulke ku, ba za ku taɓa jin daɗi ba. Kuma komai da ka sani na ɓarna za su iya taimakonsa. To amma problem ɗinmu shi ne kullum mun koma gefe, ba abin da muka iya sai zagi da ɓatawa. Mu tsine wannan albarka mu zage shi, duk mun tsine musu albarka to ya za mu yi muga alheri. Mu daga hannu mai addu'a mu ce Allah ya shirye su, ko Allah musu kaza ba mai, sai dai tsinuwa. Sannan kuma idan an zo duk wani mutum sai ce ina ai in ka shiga kaza kaza, to idan baka shiga ba za a yi tijara. In ka shiga abu da kyakkyawan niyya, ka tarar da barna 100 sai ka iya rage guda 20 ko 10 ka yi kokari wallahi, kuma Allah zai baka lada ya yafe maka 80 inda kai na kuskure. To amma mun ja gefe mun ajiye. Kuma akwai mutanen kirki samari matasa da suna son su yi abin amma ba su hali, ba funding, ba wanda zai sponsor ɗinsu. Me yasa ba za mu yi tunani mu samu waɗanda suke wayayyu a cikinmu, wanda muka yadda da tsoron Allahnsu, muka yadda da tunaninsu, mu kashe musu kuɗi alal aƙalli su zo su yaye mana bala'in da muke ciki ba? To kun bari ba ku yi ba, kuma sai an yi laifi kuma a zaga ko a faɗa ko a ce kaza. Na'am, ba laifi bane an yi laifi an faɗa, ba laifi bane an yi kuskure an faɗa, amma kuma wani shiri kuka yi? Haka za mu yi ta zama cikin ƙasƙanci? Kullum kuna cewa matan ku suna cikin ƙasƙanci, suna cikin wulaƙanci, maza suna karɓan haihuwa, maza suna yi wa mata allura, maza suna yi wa mata scanning, maza suna yi wa wannan fa. Wannan wani babi ne mai zaman kansa marar daɗi. Duk addininka, duk tsawon gemunka, duk tsoron Allahnka, duk niƙabin matarka, duk hijabin matarka, wallahi za ka iya zuwa ka yi ta asibiti, ka je ka wani kafiri ne zai buɗe ta, kuma ya taɓa inda ya ga dama a jikinta. Me yasa? Ai ga 'ya'yanku nan suna da ƙwaƙwalwa, suna da basira, suna da hankali, suna da tunani, kuna da halin ku taimake su, amma mutum sai zai tura 'yarsa ta je ta karanta wani irrelevant course. Kusa su je su yi nursing mana, kusa su je su yi medicine mana, kusa su je su yi midwifery mana, don ku rage yawan mazan da suke duba matanku. Kuna fita kuna gani, ka je nan Misira ka gani, wallahi tsakanin likitoci maza da mata kankan ake yi. Akwai inda wallahi namiji bai sai taɓa mace ba, kuma a kowane ɓangare, kai ba ma Misira ba, nan Sudan, daidai da chemist, wallahi da yawa daga mata ne pharmacist ɗin malam sun yi karatu. Kuma ba fin su musulunci ku kai ba, ba fin su tsoron Allah ku kai ba, amma sun fi mu dabara, sun fi mu wayewa. Sai muka zo da gangan ilimin da muke da tsananin bukatarsa, sai muka sa shi yake da bala'in tsada. Abu na biyu, sai muka sa wa yaranmu tsoron karanta medicine. Ko wani yaro kai medicine ba za ka iya ba, me a ciki ba karatu ba ne ba? An tsoratar da yara, an hana su yi. In ɗan adam ne yake yi, ku sa su jin su yi. In yana da wahala, ku yi simplifying abin ku, medicine shi ya zama mai sauki a gare su. In ba za su gane ba, ku musu da Hausa, ba shi kenan ba? Me ake da bukata su gane su je su ɗauki nauyin kulawa da mutane? Sudan suna yin likitanci da larabci suke, ba ranar su ba ne larabci? Saudiya suna yin likitanci da larabci suke koya wa yaransu, ba yaransu ba ne? Japan suna yi, China suna yi, yaranmu suna zuwa su je su karanta likitanci a China, da Chinanci suke yi. Yaranmu suna zuwa su je su yi karatu a Taki, sai sun je sun koyi ilimin yaren Taki. Su yaren su yana da muhimmanci, mu ne namu banzan yare bai da amfani a wurinmu. Ya kamata mu sake tunani so idan kaga wannan gaban wannan tsaraba ce na baku a wannan a cikin wannan jakar wallahi muna da kalubale wanda ya kamata mu yi kishi kowanne dai a cikin mu ya ji a ransa cewa zai samu ya daya musulma da zai sa ta zama likita alal aqalli ta taimaka wa matan musulmi tana taimaka musu tana duba su in ka je asibiti ka ga mace likita ita ce za ta gana da mata ka hankalinka kwance amma mallan ka duba yadda yanayin haihuwa yake a kasar nan haihuwa ko akuya ce za ta haihu ba daɗin gani amma mallam mace musulma da hijabi da niqabi haka za a yaye ta a bude ta gaba ɗaya wanda miji ya zo ya tsaya akan ta ba inda ba zai duba ba inda ba zai taba ba idan dan yake zuwa ma har hannu ake sawa ana jawo shi sai ku zauna ku ce larura ne ku wallahi ba larura bane sai kun tsaya kun yi aiki ku gyara kurin to ku rike wannan gabar tana da muhimmanci ina magana ne akan wato as-sahr baina awsatil muluk wa siyasiyyin ya ku yan siyasar mu ku ji tsoron Allah ku rinka neman mulki a wajen Allah kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ma'aikata gwamnati akwai wanda bai yaje zauna office ɗinsa ba sai an yi sihiri akwai wanda office aka bashi sai da yaje tsafa officein gaba daya daga nada shi director kawai ya yanki dare ya hada baki da masu gadi aka je aka yi tsafe-tsafe da surkulle da menene aka bunke office din da hayaki aka kokkulla abinda za a kokkulla aka yi waye sauransu yaje sai aka kakkabe tile din kofar shiga falai wannan office din nasa aka dauki wani abu aka sa masa wanda malamin sai bashi ya ce gaje shine za ka samu kariya maganin makiya ko mutum kaga yana sirri tsakanin ma'aikata wane yana neman darakta wane yana neman matsayi kaza mallan kana tsoro sai ka hada da tsohuwarka ta rinka ma addu'a limamin unguwarku yana maka addu'a saboda wannan matsayin da kake nema ba mamaki wani ya kifar da kai kafin ka ji akan promotion kadai a kasan nan sirrin da ake yi akan hana mutane promotion wallahi ba zai lissafu ba yau duk wanda yake nema wani promotion wani matsayi a gurin aikin sa to wallahi yana cikin dardar aiki ake zuwa a kashe kuɗi na bala'i dan a hana ka zuwa in ana son wane ya je wani kashe shi ake yi wani kuma haukata shi ake yi wani ciwo ake dora masa sai ya zo daidai gabar sai a jarrabe shi da ciwon da wallahi bai isa yi ba duka muna yi a cikin lokutan a cikin ma'aikatan mu duka kowa ya sani mallan har yan bal fa suna tsafi yan bal mutum sai je ya tsafe kansa idan zai yi bal ko kuma ya sa a tsafe wani club ko ya sa a tsafe wasu har gola fa da zai kama gola sai yaje saboda mutane sun mai da sihiri da tsafi ya zama ruwan dare sai aje a toni gindin gola sai aje a zuba magunguna a zuba kayan tsafa-tsafa da sihirce-sihirce daliban ilimi su ma ba a basu ba a makaranta wanda yake kawo AAA wallahi sai a mai sihiri akwai yaron da na sani wallahi medicine yake karanta a ABU Zaria medicine wallahi sun hana shi karatu ko mi eh yake ci mallam amma wallahi tun da ya shiga aji yaje hadu da wasu miyagu mallam yana shiga aji ana fara lecture ko sai ciwon kai ya kama shi ciwon kai mai tsanani sai bacci har a gama lecture nan yana bacci duk lokacin da aka zo in jaraba bai da lafiya to ya za a yi ci ka san me ya faru waɗanda suke bin bayan su ne suka je suka biya aka yi musu aiki dan su kawar da shi irin waɗannan yaran su ne za su yi karatun fa su zo nan gaba su za su yi shugaban ci shi yasa I'm very sorry to say malaman da suka fi kowa kuɗi a ƙasar nan su ne bokaye da wadafa ana kai su aikin hajji da makka ba ka kautawa wallahi tun muna ɗalibai muna kallo muna gani a jami'ar madina a makka mukan ga wasu da ake turo su mu mun san su waye amma wallahi wasu manya suke turo su su je su yi abin da za su yi a cikin ɗawafin sai sun yi shirka da Allah a hotel ɗinsu sai sun yi binne-binne sai an yi surkulle sai an kira wani Allah wani malami ne fa yana cikin bala'in talauci ba shi da komai ba sana'a ba gona ba shago ba komai kullum wata rana aka gan shi malam da sabuwar mota shi sabuwar mota matarsa sabuwar mota ya aka yi aikinsa ne ya ci wani ya yi wa aiki ya samu gwamna yana hawa ya sai masa sababbin motoci waɗannan su ne malaman su ba sa iya sauraron duk wani malami mai wa'azi mai faɗan gaskiya ba su sauraron su kawai suna ɗaukan sa makiyinsu ne shine unfortunately abinda aka ɗora mutane wai wanda zai wa'azi ya faɗi gaskiya sai a ce ai wannan baya son ka ai baya son masu mulki ai baya son masu sarauta baya son kaza irin wannan malaman makaryata kazamai maciya haram bokaye matsafa da za su je su musu tsafi su ne malamai a wurinsu kuma ko wani abu aka zo nema ko ni gwamnati ko wani abu waɗannan tarkacen ake zo a tara amma na Allah ba a san da su ba ɗan uwa na musulmi wannan musiba da muke ciki ba tana da alaka da fada cikin halin da muke ciki tsafi yayi yawa sihiri yayi yawa binne-binne yayi yawa wane ne yayi yawa jifa yayi wa mutane yawa wallahi in ne ta baku labari dangane da halin da mutane suke ciki akan harkar tsafe-tsafe abin zai baka mamaki kaga mutum malam Allah ya masa ni'imar da ya masa amma an jarrabe shi da wata fitina malam ya gagara samun kwanciyar hankali a gidansa ko ya gagara samun kwanciyar hankali akan iyalinsa ko ya gagara samun kwanciyar hankali a kasuwarsa akwai wanda kasuwar gaba daya aka hana shi zuwa ka san me shi kuma ciniki yake layi ake masa a shagonsa Allah ya bude masa malam yan uwa makota kawai aka je aka yi kulle-kulle aka ba bokaye kudi kawai suka tafka mai sihiri malam ya daina zuwa kasuwar baya iya zuwa bude kofa shagonsa da an yi masa maganar kasuwa sai fashe da kuka daga ƙarshe makancewa yi ba sai ka ido zaka je ba ni da shi na je na zauna da shi ina yi masa addu'a ina gaya masa yi hakuri ya tawakkali yace malam ka ga ikon Allah ga ido na amma yau bana gani nace kai hakuri akan neman duniya ne ba abin da ba za su yi ma ba so anan gurin ƴan uwana me ya kamata mu yi dan kare kanmu daga wannan abun shine mu dage da azkar duk musulmi na ƙware da yake neman Allah ya tsare shi da wannan wato fitina ya dage da ambaton Allah zikirin safe zikirin dare kar kai fashi zikirin da ake bayan azhar bayan la'asar bayan magriba amma bayan salloli kada kai fashi in zaka kwanta bacci ka kira Allah kai wa kanka wani dakin na musamman kar ka manta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kansa fa amma sihiri kuma sihirin nan ba ƙarya bane in nace ba ƙarya ba faruwar sa gaskiya ne an yi wa annabi sihiri ka san da me aka yi mashi da kum din sa da yake taje kai da aka shi aka je aka cire gashin daman daga cikin abubuwan da ake wa mutum sihiri duk wanda ya san yana da wata dama ya daina zuwa ya je aski ana zubar da gashin sa a ko'ina wallahi matsafa suna amfani da gashin wani in an san ina kake zuwa kai aski za su iya zuwa su hada baki da wanda yake ma aski a ɗebe gashin kuma a ji ma sihiri kuma ya ci dan annabi da gashin sa akai mai sihiri kaga dai baka fi annabi addu'a ba baka fi shi roƙon Allah ba baka fi shi kusanci da Allah ba da aka ɗebi gashin su sai aka kukulla aka yi surkulle aka je aka binne a wata tsohuwar rijiya me ya same shi kawai sai ya kaurace wa matansa kuma bai san ya kaurace musu ba ya daina zuwa sai mata suke magana ya daina zuwa baya zuwa sai ce ai yana zuwa aka ce baka zuwa ya rasu sai ce yana zuwa aka ce baka zuwa ya ce yana zuwa yana kwanciya bacci sai Allah ya turo masa mala'iku guda biyu sai suke hira a kansa sai ɗaya mala'ikan yake cewa wannan rajul matlub wannan mai sihiri sai ɗaya yake tambaya waye masa sihiri sai aka ce wane ne sai aka ce da me aka yi ma sai aka ce da gashin kansa sai aka ce ina aka binne su suke ta hira fa shi kuma amfarki da yake dan gatan Allah ne Allah ya nuna masa a ina aka binne a cikin wata rijiya a wata rijiya tsohuwar rijiya a Madina take wuri kaza annabi ya sa aka kwashe wannan rijiyar da ruwa da datti da tsummokara da bola sai da aka ciro wannan abun aka lalata wannan yana daga cikin hanyar warware sihiri a gano inda aka binne shi ni da nake muku magana malam akwai mutumin da aka yi mai sihiri mutum ne mai mutunci babban mutum suka jefa cikin wani irin mugun yanayi muka zo muna bincike ya akai sai aka ce eh wata rana an taba ganin wance cikin matansa ta sayi wake ta zabi wake kwaya 50 ta kai wani malami makoci ya je ya rubuta sunansa da sunanta an saka waken nan a cikin kwano karami sai aka daure shi sai aka je wata bola sai aka tona tsakiyar bolar da daddare sai aka binne tunda akai wannan mutumin ne ya fita daga cikin hayyacinsa baya sarrafuwa a gida wannan matar ita kadai ta san kansa da haka yanda ka san yaro haka take daka masa tsawa cikin taimakon Allah da aka zo ana bincike aka gano wallahi da hannuna aka kamo waken nan na ganshi abun mamaki shi kansa malamin wai ya aka yi iya rubuta sunan mutum a jikin wake dan bala'i a gefen nan ya rubuta sunan nan a gefen nan ya rubuta sunan nan to ana iya yi da gashin ka ana iya yi da kasar takalmin ka ana iya yi da kayan wankin ka yanzu idan ka kai rigar ka wanki har ku yi hakuri in gaya muku gaskiya dan mutum ya zama very careful wanki malam hatta masu wanki wallahi ku ji tsoron Allah akwai wanda ake hada baki da su ai ma sihiri ka san inda suke zuwa irin yankan rigar ka tanan ta ciki ba za ka taba ganewa ba wani abu da yake taba jikinka dama ake so a samu sai a yanki rigar ka ta ciki sai a farkiya din sai a je a sihirin da shi ko aje inda kake aje takalman ka sai a ɗibi kasar takalman ka, ko aje inda kake tsallaka wani abu sai a gindaya wani abu da ka tsallaka shi kenan zancen ka ya tsare. To annabi shi gashin sa aka cira a jikin kum din sa, akai masa wannan sihiri. Allah ya faɗa a cikin alqur'ani cewa sihiri akwai shi, kamar yadda yazo a cikin wata ba'uma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra har izuwa ƙarshe. So ku dage da addu'a da zikiri safa da yamma da kuma karatun alqur'ani shine kandagarki. Wallahi duk wanda ya rike sallar dare, ya rike zikirin safa da yamma, ya rike wuridin sa na karatun alqur'ani, to yaje kwanta ya baccin sa insha Allah, Allah zai bashi kariya. Amma matsalar mu shine mutum bai zai karanta qur'anin ba, shi bai zai salatin annabin ba, sai ya zauna tunda yana da kuɗi sai ya je aika wani gandi ya ce aje a mun sauka guda 70. Sun gane ba sa yi takarda suke dauka a juna an yi magana ce shegu rabu da su, su ma kudin banza suka ci, mu ma za mu ci na banza. Ba sa yi yanzu, ka je ka kwanta da matarka a gida, kana kwance da matarka wai ka ɗebo gardawa ka zuba su a kofar gida, alhamdulillah an mun sauka kashi, an mun sauka 80, an maka sauka kaza, an maka hayaniya dai. Yaya Allah zai karbi wannan karatun alqur'ani? Ya Allah zai karba? Bai zai karba ba. Kuma a hana ku yin aikin Allah, a hana ku, a hada ku da aikin shedan. Kowa ya je zikiri da kansa, azumin nafila, litinin alamis ka roki Allah ya kare maka ita wannan duniyar da Allah yake baka, ba sai ka tsaya a kanta Allah ya tsare maka ita, in baka ba za su raba ka da ita. In kuna tare da ni, gabar magana ta biyu cikin matsaloli da muke fadawa ciki shine wato mashakil da suka shafi harkar shaye-shaye a cikinmu da matasanmu da matanmu na aure. Me yasa na zaɓi wannan maudu'i, na sa shi a cikin wato al-mulikat? Saboda haƙiƙanin gaskiya akwai abubuwa da suke masu ban tsoro akan harkar shaye-shaye da tandamai bai mana yaya. Malam zaka gama wahalarka sai Allah ya jarrabe ka da ɗan mugun mashayi. Wannan yaro mashayi zai iya ɗaukan makami ya kashe ka. Mun gani a ƙasar nan yaran da suka kashe iyayen saboda dalilin shaye-shaye. Idan yaro gata ya yi masa yawa, to kowa malamin sa ne. Shaidan malamin sa ne. Kuma duk abin da ya samu ya ga yayi daidai da shi kawai zai yi. To muna da damuwa a harkar shaye-shaye a ausat na shabab, yara matasa da suke cikin mu. To abin da ya fita da hankali yanzu malam, bincike ya tabbatar da hatta matan aure suna yin shaye-shaye saboda wai su samu kwanciyar hankali a gidansu na aure. Kishi ya dame ta, mai gidanta baya kula ta, tana cikin damuwa, dan haka sai ta rinka dirkar kwayoyi. Saboda idan mutum ya sha kwaya yakan fita ne daga cikin yanayin da yake ciki ya koma wani sabon yanayi na daban. To yara sun sha kwaya, iyayensu mata ma sun sha kwaya, to ina za mu ji? Idan muka bar ƴaƴanmu suna shan kwaya, matanmu suna shan kwaya, ina za mu samu mutanen kirki da za su zo su ainihin wato taimaka mana, su zama shuwagabanni, su zama malamai, su yi ilimi, su zama ƴan boko da za su zo su taimaki al'ummarsu? To ajanda ce ta harkar kwaya din nan, a taimaka a yaƙe ta fa. Kar wani ya ce ni ba na sha ba ruwana, amma baka sani ba ɗanka wataƙila yana cikin wanda za su fada, su zama kajiwalisti ko su zama victim. So manufa ce tsayawa akai mata karatun ta nutsu. Yanzu bincike ya nuna mana kwayar da ake sha a arewa, kwaya da ake sha a arewa ta fi kwayar da ake sha a kudu. Amma arewa akwai alqur'ani, amma arewa akwai masallatai, amma arewa akwai malamai, amma arewa akwai zuwa hajji da umra, amma kuma ƴan samari matasan arewa sun fi samarin kudu shan kwaya. Me faru? WHO sun yi wani bincike, wani research da suka yi bayani a wasu shekaru da suka gabata cewa ana samun mace-mace ta dalilai da dama da mutane suke yi. Bincike ya nuna cewa duk shekarar duniya akan samu mutum miliyan 4 da suke mutuwa a duniya saboda shan kwaya kurin. Ba ciwon ciki ba, ba ciwon kai, ba wani abu da sauransu. Suka ce ana tunanin idan 2020 ta zo, wannan shekara kenan, ana tsammanin waɗanda za su mutu akan dalilin kwaya a duniya za su kai mutum miliyan 10. Yanzu 2020 ta zo kuma ba su canja wannan rasashen ba. Mutum miliyan 10 a duniya suna mutuwa saboda kwaya. Me dalili? akwai sakacin iyaye a matakin farko. Duk lokacin da uba ya zama gadararsa ya haifi da ko ya haifi yaya a zuba su, muna ta gadarar mu tara yaya amma ba mu gadarar mu musu tarbiya. Annabi ya ce ku alfahari da haifan yaya tanasalu tanakahu fa inni mukasirun bikum al-umama yawm al-qiyama, zan yi alfahari da yawan Qur'anin tashi al-qiyama. Amma Annabi ba zai alfahari ne da ƴan kwaya da ƴan giya da ƴan banza ba fa. Annabi zai alfahari ne da ƴaƴan kware ƴaƴan kirki. Masha Allah ana haihuwa amma masha Allah ba a kula da su. Sai mutum ya ce maka wallahi dana yafi karfi na, amma kuma a gidan su zai zo ya cito wallahi dana yafi karfi na, amma shi yake biya masa kudin makaranta. Wani yaro duk duniyar nan ba inda ba a nema mai makaranta ba, ya je ya ki yi karatu, ya ki yi a gida, ya ki yi a waje, ya ki yi kaza. Me yake so kwaya? Ya sha kwaya ya dauko makami yayi kan uwarsa zai soka mata wuga. Ta fashe da kuka ta yi ihu ta ce wayo Allah ta shiga uku. Sakaci da kuke yi na nesanta ƴaƴanku da kanku, ku kun fifita abubuwanku harkokinku akan wato ƴaƴanku. Mutum bai da lokacin ɗansa, baka zama da ɗanka ne hira da shi, baka kusantar ɗanka ko iyalinka kana tattaunawa da su ka ji me matsalolin su, baka sanin abokanin ƴaƴanka, ba dole ka samu matsala akan ƴaƴanka ba. Ga su nan ƴaƴan muna ta haifan su barkate bila adadin, amma kuma sun zama mana masifa, sun zama mana bala'i. Ɗanka ya zama shine sababin shuka alheri a wannan rayuwa, a shuka sharri a wannan rayuwa, ba shuka alheri ba. Me zaka je ka ce Allah tabaraka wa ta'ala? Ibn Taymiyyah yana faɗa cewa tun a lokacinsa daga cikin abubuwan da suke da illa wa rayuwar matasa shine harkar shaye-shaye irin su shisha din nan. Har shisha din nan tun wannan lokacin akwai ta da taba sigari da sauran da irin su giya da su wiwi da sauransu. Duk yayi bayanin su, yace babban abin da yake halaka tunanin dan adam da kwakwalwarsa. Yau shisha malam a cikin unguwanninmu da gidajenmu da kasuwanninmu ya zama wani very common. Haka kurin yaro zai zo unguwa kawai ya bude shagon cin shisha. Haka kuke gani ƴaƴanmu su zo su zauna suna shan wannan taba ta shisha, ko mutum yana shan wannan sigari, ko yana shan wiwi, ko yana shan kwaya. Malam yanzu a kasan nan fa bincike ya tabbatar mana yara kanana a primary school malam ana kama suna shan kwaya, drug abuse. Ku je ku bincika. Mun bincika mun tabbatar, kuma mun tattaunawa da kungiyar da take kula da harkar shan kwayoyi na banza marasa amfani. Wallahi yaro za a kama a makarantar primary yana bacci tun daga safe har karfe har azhar. Me ya faru? Kullum bacci yake, ashe kwaya yake sha. Kuma a jakar makarantar sa yake tabuwa da kwayar. Wai ashe a makarantar wai akwai freedom, wai duk abin da mutum ya ga dama ya ci, duk abin da mutum ya ga dama ya sha. A ina suke dauka? A wayoyin da kuke saya musu. A ina suke dauka? Abokanan da kuke bari suke alaka da su. In ɗanka ya fara shan kwaya tun yana primary school, to ya in ya zama wannan, in ya zama ɗan jami'a kuma me zai sha? Haka in ka bincika yara ƴan mata, malam akan samu yarinya budurwa yanzu kai munzalin aure ƴar kwaya, su zo gurin samari ƴan uwansu za su hira da su a buge. Wani ya je gurin yarinya budurwarsa a buge a make, me ya faru? Ta sha kwaya kaza ne. Malam yau da maganin mura fa suke yin kwaya. In ba su samu kuɗi suka je suka sha kwaya ta kaza ba, sai su je su sha da maganin mura, ayi overdose din sa. Kuma muna gani sannan kuma dillalan kwaya a cikin mummun san su. A garin ku ka san alajiwa ne dillalin kwaya ne, a kasuwar ku ka san alajiwa ne dillalin kwaya ne. Kuma can an zo an kafa a titi NDLEA ko ƴan wacece suna ta tsare motoci ana ta kafa gosulo. Ga kuma manya-manyan ƴan kwaya, dilolin kwaya kuma a cikin gari kuma an san su. Wannan wani abu ne wanda yake is very very unfortunate wallahi. Malam yaran mu sun gagara karatu a jami'a saboda shan kwaya, sun gagara zuwa gona saboda shan kwaya, sun gagara zuwa su harkar siyasa saboda shan kwaya, sun gagara zuwa su karatun addini saboda shan kwaya. Kwayar nan ta zama mutu ita ce komai da komai. Kwanan nan aka kamo wani yaro daga wani gari cewa ya gagara ubansa. Wallahi malam yaran in ka ganshi in ka masa duka ɗaya ka hada shi da gini ba zai tashi ba, dan karami. Amma wallahi ubansa ya turo ya ce malam ai mai wa'azi ya gagare ni. Nace kai me yake damunka? Uban yace shaye-shaye yake. Nace kana shaye-shaye? Yace gaskiya ina yi malam. Nace me kai ka da shi shaye-shaye? Yace wallahi wata mata ce, wata yarinya ce nake son ta. Nace to bai ka da aure ta ba? Ba ma musulma bane kafira ne, wai ita ta koya mai shaye-shaye. Nace to yanzu ubanka ya tsine maka albarka, Allah ma ya tsine maka albarka, mu ma za mu hada in baka tuba mu kara maka. Ba za ka yi albarka ba. ai sai jikin sa ya fara rawa kasan wa'azin idan ka zo wani lokacin mai yaji kake yi baka zo kana ja masa aya da hadisi yana maka dariya ka kai shi huta kurin take daga baya ka bude mai kofar tuba haka ake yi amma ka zo kana lallaba shi kana cewa kaza sai rena kai ce wannan bai ma waye wani sabon amma ka nuna masa mutuwa muraran in ya mutu kace wallahi kana mutuwa yau in dai baka tuba dan wuta ne kai ko shakka babu me kai ta waya yake sha kuma yaro malam a ido an kan shi very decent wallahi amma malam ko ka busu bai kai shi zuke zuke ba irin wannan yaro ya kamata a samu a jami'a irin wannan yaro ya kamata a samu a kaza amma babu ya laice ne su sha kwaya su ta hawa abun hawa su bige abun da za su bige su sha kwaya su hau doki su ruga da gudu su shiga tsakiyar mutane su kashe na kashewa su sha kwaya su kwanta a gida su yi ta bacci duk wanda ya taba su dura mai ashar ko ubansu ne kan kasa musu kofa sai sun zage shi sai yanzu ba za mu yi magani wannan kwayar ba kuna tsammanin wa'azi kadai zai magani wallahi sai hukuma ta sa hannu kuma malam akwai sanannun mutane a kasar nan wanda su ne dilolin kwaya a kasar nan an san su wani commissioner yan sanda wata ran muka kai mai ziyara a kasar nan muka ce wani irin gudunmuwa zai taimaka wa malamai saboda taimaka wajen kama yan kwayan nan yace malam harkar kwayan nan fa sai dai addu'a a kasar nan yace yanzu akwai sanannen dilan kwaya ya kawo kwayan an kama kwayar an kawo ta gata a bayan office dina amma wallahi rikici muke ta yi da shi a office ya dauki lauyoyi ya biya su kudi kuma lauyoyin musulmi ne masu kare shi lauya musulmi ya je ya tsaya turanci a kotu ya kare dilan kwaya a sake masa kayansa na kwaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kare mu jama'a daga cikin matsalolin wannan harkar kwaya na farko dai matsala ce babbar matsala kar ku dauke ta a hankali ku yi da gaske ku yake ta in ba haka ba kuma wallahi za ta zo ta yake ku so ake a hana mu samu future din mu mustakbal din mu ya zama very bad saboda in kuka bari diyaran nan suka zama yan kwaya ina za ku samu gwamnoni nan gaba ina za ku samu sanatoci nan gaba ina za ku samu ciyamomi nan gaba ina za ku samu malaman addini nan gaba ina za ku samu sarakuna nan gaba diyaran sun zama yan kwaya kwayan nan ta zama ruwan dare idan muka yi shiru muka zuba ido wallahi gobe na za su cinye mana gida muna ji muna gani ko ma za a taba samun ci gaba ba dan shan kwaya da harkar mu'amala da wannan kwaya baya barin kowace kasa ce ta ci gaba kuma ku je ku bincika tana hana dukkan wani abu na alkhairi in a kamfani ne aka dauki yan kwaya ba a iya production mai kyau dan duk yan kwaya aka dauka kuma tana da tasiri wajen ainihin wato samar da rikici da fadace-fadace da rashin jituwa bincike ya tabbatar da galiban yaran da ake ba su bindigogi suke za su yi harba mutane wallahi sai sun bugu sun sha kwaya da kwaya ake sarrafa su wannan bincike ya nuna mana wannan kaga yara kanana duka teenagers yan shekara 17-18 za su tsaya su tsare bakin hanya malam su tsare mota 100 a buge suke kan mai uwa da babi su bude musu wuta ƴaƴanmu ne mun yi kuskure mun yi sakaci kai kana babban ma'aikaci kai ka san ana odar kwaya ana shigowa kuma gashi gwamnati ta kafa hukuma ta yakan wannan harkar kwaya amma kai saboda abin da za a baka ka yadda a baka kai ka cika more ƴaƴan mutane su halaka kai ka yadda kai da aka ce ka je ka kama dan kwayan ko mai harkar kwayan ka yadda in ka kama shi aka baka wani kuɗi da bai kai ya kawo ba ka yadda ka sake shi saboda kai ka gina kanka ka gina rayuwarka kuma ƴaƴan talakawa ko ƴaƴan mutane su je su shiga uku dukkan musibar mu wallahi a cikin mu take kar ka dauka a waje ne mu ne da mu ake kullawa da mu ake kwancewa in mun ga dama mu hana in mun ga dama kuma mu ainihin wannan haka ƴan siyasa suna amfani da ƴan kwaya I am very sorry to say ku yi hakuri wani babban mutum wata rana zai same ni yana harkar siyasa ya ji wani wa'azi da ni yace malam abin da ka faɗa gaskiya ne amma ba ma san irin wannan maganganun yace nace ai to ai ba matsala ni ma sakon Allah nake fitarwa kai kana yin naka ni ma ina yin nawa ko ba ka bane kai ka je kai tabar naka ni kuma ne ce ni ta gyara ma je mu hada a can yace to zan kara mu abin da baka sani ba wallahi tallahi galiban idan an zo fita yawon kamfin ko na sauransu wallahi mu muke sayo kwayan nan mun san inda ake sayar da ita mu zo bokiti muke durawa yaran nan suna shan kwaya mu ba su adda mu ba su makami mu ce ku ga hanya wallahi ko shekaran jiya kafin na zo nan a Kano na gani wani dan siyasa kaga dai yanzu ma lokacin zabe bane amma wai wata kujera yake dai ma malam ya hayo motar yan sanda nan fadi wannan saboda ku ji ku gyara mu daina yaudaran kanmu mutum ya je dauko motar yan sanda saboda yana da wani immunity da za a bashi mota ɗaya mota biyu ya biya su abin da zai bayar ko kuma idan ya je dauko su ko kyauta ko an biya Allahu alamu sannan kuma ga yan daba ga makami wallahi wuka ce a fili ni kaina da nzo wallahi sai nan dan yi birki na koma gefe na ce kai bari in jira wannan mutanen su wuce saboda za su yi maka barna malam a tsakiyar Kano a cikin Kano kuma ya fito irin motar nan ta waje yana ta daddaga mutane hannu ga mutane yara da makami in sun zo ka tsaya musu a hanya a sari motar ka gaban sa makami bayan sa makami da irin wannan fa ake cin kujerar me amfanin wannan kujerar a wajen ka kai ka sa an sari mutane ka sa an kashe mutane ka sa an zubar da jinin mutane saboda ka zo ka samu wani abu na duniya hawan jini ya kashe ka a banza ciwon suga ya halakar da kai a iska ciwon kafa ya karisar da kai ka shirya ko baka shirya ba ka tara duniyar baka shirya kwanakin da zaka cinye ta ba ka gama shuka alheri a sharri a rayuwarka baka shuka alheri ba ka koya wa ƴaƴan mutane shaye shaye ka koya musu tsare tsare kun ki ku taimaki yara su je su yi karatu a jami'a suna ta yajin aiki a jami'a kun yi shiru kun yi ku yi magana amma in kun tashi harkar siyasar su siyasa ku su za ku je ku ɗebo ku ba su kwaya ku raba musu kuɗin da bai kai ya kawo ba su je su tsari mutane su ƙona motocin mutane saboda kar ku samu biyan buƙatar ku wani irin mulki ne wannan me amfani shi kuma wannan abun akaram kallahu kar ka ɗauka kudu ake zuwa a je a ɗebo su ƴaƴanmu ne da ƙannanmu a wannan lokacin ƴaƴansu suna Dubai suna karatu a wannan lokacin ƴaƴansu suna America suna karatu a wannan lokacin ƴaƴan suna kaza amma ƴaƴan talakawa su ne za su yi masa wannan mu muke yin wannan da haka shaye-shayen da ake yi ina tabbatar muku da akwai hannu na manya daga cikinmu da yawa da suke taimakawa wajen yaranmu suna lalacewa saboda wani yana cewa to idan kowa ya zama mutumin kirki to yaya za a yi a samu wanda za su taimaka a harka wai in kowa ya zama mutumin kirki abu na ƙarshe da zan rufe akai saboda lokaci ya ƙure jama'a cikin wannan yanayi da muke ciki mu dawo kan harkar iyalinmu da zamantakewa na gida Allah ya ce mai aure aure ana yin sa ne don samun natsuwa da sukuni wannan ita ce kalma ta ƙarshe Allah ya ce waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha annabi Adam Allah ya bashi matarsa dai ya samu kwanciyar hankali gare ta ashe kowa yana yin aure ne da niyyar ya samu natsuwa da kwanciyar hankali liya'wi ilayha inji Imam Tabari liqada'i hajatihi wa ladzatihi mutum ya karkata zuwa ga iyalinsa dan ta biya masa bukatarsa da abin da yake so Abu Hamid al-Ghazali yana bayani dangane da muhimmanci da amfanin yin aure yace a cikin aure akwai fa'idoji kamar haka na farko dai ana yin aure dan a samu hayayyafa mutum ya samu dan da zai gaje shi na biyu yace akwai kasru shahawa mutum ya biya bukatarsa ta sha'awa ta hanyar halal saboda duk dan adam da ka sani yana da sha'awa amma mu musulmi an iyakance mana hanyoyin da zamu je mu biya bukatunmu na halal yace ana yin aure ne dan a biya bukata ta halal sannan kuma abu na uku yace tarbirul manzil kulawa da gyaran gida Imam al-Ghazali yace abu na uku shine kasratul ashira samun hayayyafa da yaya abu na biyar yace mujahadatu nafsi bil qiyam bihinna wato yin kokari mutum yayi mujahada a ransa ta hanyar kulawa da iyali wato daukan nauyin iyalin lada ne ciyarwan lada ne wurin zama lada ne to amma yanzu abin da yake faruwa shine al'amura sun canja ana nema a canja manufar aure da wani abu daban mutane sukan yi aure yau saboda wasu dalilai kamar haka misali mutum yayi aure dan kar a ce bai yi ba amma matarsa ta gida ba ita bace matarsa wannan karatun kuma ku tambayi mata wallahi alazim akwai mata barkati da suke zaune a gidajensu ba su san mazajensu ba kurin ya ajiye ta ne a gida dan gadi amma matar da yake sha'awa ita ce ta waje mutum ɗaya zai tara matan banza bila adadin amma matarsa ba yi da minti ɗaya da zai bata barna ta yi yawa zinace-zinace sun yi yawa fasadi ya yi yawa matan na gida kuma an yi biya musu bukatunsu wannan ta sa yanzu matan suke da ƙungiyoyi nasu na mata duk matar da ta shiga wahala irin wannan yanayi to akwai ƙungiyar mata da za ta kai kukanta kuma za a samu mata inda za a biya mata bukata ni da nake muku magana akwai matar da nake kokarin sulhunta ta da mai gidanta wata rana ta zo take ga mu tana fada yarinya karama tace wannan abun ba daidai bane abin da ake ana cutar da ni ana mun kaza tsakaninta da shi ya kusa shekara baya kula ta tace mallan duk abin da kuke cewa a wa'azi mu yi mu kula da mazajen mu muna yi an yi kwalliyar an shafa turaren an yi duk abin da za a yi amma wallahi bai da lokacinta yana zuwa wayar sa ne a gaban sa yi ta danna danna har bacci ya dauke shi ashe yana da matan da yake zana biyan bukatun sa a waje tace wallahi mallan ina da abin da ni ma zan iya bayarwa a wajen tunda shi ma yana da abin da yake bayarwa ni ma ina da abin da zan bayar ai masa magana ya gyara ko ba gane karatun bane wannan shine reality shi yasa zaku ga kuma da yawa daga cikin larurun da suke faruwa malam ko dai mutum ya zama yana da bala'in shagulgula da yawa shi ba kwarnace da shi ba shagalin sa yayi masa yawa baya iya daukar nauyin matar sa ya biya mata bukatun sa shari'a ka dauko ta a waje ka shigo da ita gida ka hana ta alaka da kowa an ce ita ce matarka kai kadai ne mijinta amma baka da lokacinta wannan ba zalunci bane baka da lokacinta saboda kai busy kullum ka tafi office ka gama gajiya ka dawo gida kamar doya ka kwanta baka motsi washe gari ka rufe fita yau gobe jibi yau gobe jibi baka tunanin akwai haƙƙi na shari'a a kanka ɗaya kenan wani kuma bai da lafiya ne larura ta same shi bai da lafiya kuma ya kiye neman magani da haka abin da ya kamata a yi baya iya yi wani kuma tsiya ne yana da alaka ne da wasu matan a waje da haka sai matan sai su kungiya sai ka ga mace tana da wani mijin ba mijinta ba ni da nake muku magana ina program wata rana a gidan radio irin phone din nan a Kano wata yarinya karama ta kira ta ce a karama kallah me hukuncin mace mai miji biyu nace ke wai mijinta biyu nace me kika ce kace miji na biyu a radio araha ta faɗi wannan zancen me faru tace miji na baya yi da ni kuma an ce sai na aure shi baya kula ni baya da harkata ni ma ina da wani mijin sai na hada guda biyu me hukunci na kuma tsakani da Allah ta bugo ta tambaya to akwai wannan masifa tana faruwa da harkar wayoyi din na akarma kallawa suna dauke mana hankali dangane da iyalanmu mutum yana zuwa ya shiga wurare na fitina yana kallon abin da zai dauke masa nauyi ya biya masa bukatar sa amma bai rike kula matarsa ba sannan in ka dawo kan matan su ma din ba kan wallata bane mallan akwai matan da wallahi ba mazajen su bane a gaban su wata ta ce wa mijinta banza kai namiji ne ma banza haka ta ga bai gane ba ce ni kika ga an zaje ka din ashe abin da suke nufi shi ba komai shi shirme ne iska ne kawai ga mazancan a waje mallan yawon su suke iya ganin dama akwai wanda abokanan mijinta suke alaka da ita akwai wanda abokananta na jami'a suke alaka da ita akwai wanda suke harkar kasuwanci suke alaka da ita akwai wanda watakila manajan bankin ta suke alaka da shi akwai wanda abokanan kannanta suke alaka da shi akwai wanda kaza dukka ba abin da babu dan haka ana ta tara wa mutane yaya a gidansu yayan da ba nasu ba me ya faru saboda ba ma kulawa da hakkin matan mu wai yau mutum kawai sai ya zo ya wanke mota ya gyara rigarsa kana zuwa kana daukan mata kana lalata su kai baka san cewa zaka haihu ba kai baka san cewa kana da naka matan ba kai baka san cewa ta kamata zata iya ballewa aje lalata ta ba kai yanzu zaka ji dadi aje lalata maka yayanka to dan me yasa kake lalata yayan wasu zina ta zama ruwan dare matan aure sun shiga duniya su ma mazan auren sun shiga duniya wata ta ce nima na fita yace nima na fita wai kowa ma ya fita a dawo a hadu wai a sunna a zaman aure a gida ba wai a alakar aure ba so waɗannan gaskiya yana daga cikin musibin da suke damun mu kuma gaskiya zan gaya muku akwai abubuwan da malamai masu wa'azi sun sani ku ba ku sani ba gidaje suna cin wuta ƙwarai da gaske so mu yi kokari kowa ya kula da iyalansa kuma yara ƴan mata da suka kai munzalin aure ayi musu aure in ana so su shiga jami'a a ce wa mijin sai kai su jami'a ku daina tirke ƴaƴanku sun girma sun balaga sun girma kun hana su aure Allah ya rufa maka asiri ka bata dama ta yi aure ka dauki nauyin mijin ya bata dama ta je jami'a ta yi karatu ba shikenan ba amma an bar yara sun girma sun zo suna alaka da kannansu yarinya tana alaka da yayanta yarinya tana alaka da abokinta a makaranta wata yarinya ta gaya wata tana mata magana ta ce ni fa gaskiya kar a zo a takura min ni ma ina kai munzali wallahi haka ta gaya uwarta ta uwar ta ce ashe ta kada kai yarinya ce budurwa saboda ta san me yake damunta haka yara samari sun kai munzalin su yi aure an giya ba su ga rufin asiri ga wadata ga yalwa tunda Allah ya rufa maka asiri dan me kike jin tsoron ba zaka bashi ya aure ba ina jin tsoron ciyarwa da nauyi to Allah ya baka ka taimake shi ya aure ya samu sanity ya samu tsarki a rayuwarsa kun hana su je su yi aure amma kun hana su ba ku iya hana su je su dauko matan banza ba kana kwana a gidanka danka a boys quarter ka yana kwana da karuwa kana kwana a gidanka kana fita sallah asubahi danka yana kwance da yarinyar banza a gidanka kuma bayan da zaka yi da shi tun ana ga yama baka yadda ba har ka zo ka yadda mu yi kokari mu tattara waɗannan abubuwan musibu ne da suke ci mana wuta a gida mu yi kokari mu gyara abinda na faɗa ne dai Allah ya mana afuwa ya gyara ya ba mu lada wanda ne na kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe min kuma kada ya sanya shi a cikin kunnuwanku ballanta na ku yi aiki da shi wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.